Taka.
Mai wuya.
Yaran mujiya sun samu kai sun kashe wannan shege dan ta'adda Halilu. Mun tabbatar su irin su turji da sauran su duka kwanakin su ya kai. Mun suna da wayo su bar mana kasa. Mun ba su son zaman lafiya mu ma ba mu son su da rai.
Jama'a muna fatan kuna nan kalokan mai da muke a nan Washington DC sanin ku da zuwa ga wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Ya kamata mu bude shirin nan na yau da jinjinawa rundunar sojojin Najeriya kan nasarar da ta samu na ganin bayan kacciyar Halilu Subugu daya daga cikin manyan gigan barayin Najeriya da suka dade suna ganawa yankin arewa maso yammacin Najeriya musamman jihohin Zamfara da Sokoto Katsina da sauransu a Zaba. Babban hafsoshin sojojin Najeriya General Christopher Musa shine ya tabbatar da kisan kacciyar Halilu Subugu a hira da yi da wakilin mu da Amurka Abdulrazak Bello shi kadai a Gusau.
To jama'a burmurmun murna ne muka gani yau. Yau da zuwan mu yaran mujiya sun samu kai sun kashe wannan shege dan ta'adda Halilu. To na farkon kenan. Mun tabbatar su irin su turji da sauran su duka kwanakin su ya kai. Mun suna da wayo su bar mana kasa. Mun ba su son zaman lafiya mu ma ba mu son su da rai. Dukkan muna aiki tare da ƴan tsaro, muna aiki tare da ƴan sanda da saura duka muna hada kai. Mun gode kuma shi gwamnan Zamfara yana ba mu taimako illa yanda ya kamata. Rokon da muke ma jama'a su gane cewa wannan yakin kowa na da abin da ya kamata shi ma yayi. Idan an ga waɗannan ƴan ta'adda a gaya muna, kada mutane kuma su huda da su, masu kasuwanci da su masu mai a bari. Don an ce abokin barawo barawo ne.
General Christopher Musa kenan babban hafsan sojojin Najeriya a taɗin sa da Abdulrazak Bello. To kacciyar Halilu Subugu dai ya ta kato bara ƴan kwanaki kalilan kafin a kashe shi na cewa shi kama shi fa sai da gaske.
Ni ne kacciyar Halilu Subugu wanda kun kaji ana faɗi. Me gidan ku turji. Duk wani malami da kawo minbari aini 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 ya roki Allah kawo sauƙin abun ga yayi da ce ai kaza ai kaza. Don gwamnati da tana kai ƙarshen abun da yanzu ta kai. Ko sojan duniyar da an ka ɗauko. Allah ya sa kuma ya zo Rasha da Ukraine nan. Amerika kuma ya zo ta nan. Afghanistan kuma ya zo ta nan. Ba a kai ƙarshen wannan abu. Don duk kashe man sai na kashe mai inda ya Bahaushe.
Ko ba faɗa ba, an san cewa mutanen ƙauyuka da garuruwan da Subugu ya daɗe yana ganawa a Zaba, musamman a sassan Zamfara da Sokoto da sauransu, dole a ɗauka cewa sun ji daɗi kuma sun samu kwanciyar hankali jin cewa ba ya duniya.
Kashe Halilu Subugu mun ji daɗin haka kuma Ubangiji Allah shi ƙara ba shi nasara. Bisa ga yanzu yankinan mu gaba ɗaya kowa yanzu yana cewa murna yana jin daɗi.
Suleiman Bala Idris shi ne mai magana da yawun gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal. Ya ce gwamnati ta yi murna matuƙa akan nasarar da dakarun soji suka samu a jihar Zamfara.
Abu ne da sai dai an ce alhamdulillahi domin duk wanda ke jihar Zamfara da ma dai mutanen da ke wajen jihar Zamfara kowa fatan da yake shi ne a samu ganin ƙarshen wannan fatala ɗan bindiga. Mun yaba ma jami'an tsaro waɗanda suke ɗaukar da rayukansu wajen fuskantar waɗannan ƴan bindiga.
To a gaishe ka Abdulrazak Bello da wannan rahotanni din. To sai dai duk da wannan nasara da sojojin Najeriya suka samu din har yanzu ana ci gaba da zargin kungiyoyin tsaro ciki har da su sojojin da cewa cin hanci da rashawa yana ɗaya daga cikin dalilan da suka sa har yanzu aka kasa ganin bayan irin wannan al'amari na satar mutane da ake a Najeriya domin neman fansa. Za ku ji haka a kashi na biyu na muhawara da wakilinmu na tsaro a Abuja wato Hassan Maina kai ne shirya mana. A tsakanin wasu tsofaffin sojoji guda biyu, ɗaya sojan na sama ne, ɗaya kuma na ƙasa ne. Wato ina muku maganar Group Captain Sadiq Garba Shehu shine tsohon sojan jiragen sama. Da kuma Major Haya Shinko wanda shine tsohon soja na ƙasa masu yaƙi. To ga su a ci gaban wannan muhawara da shi Hassan ya jagoranta.
Idan ana maganar tsaro a Najeriya Group Captain Sadiq Garba Shehu, babu yanda za ka kawo mata maganar tsaro da maganar cin hanci da rashawa.
Bye.
Kwanan nan muka ga faifan bidiyon wani soja wanda ya fito yake zargin cewar suna da duk abin da ya kamata na yakin nan kuma a yi kare. Amma shugabanninsu sun hana su wannan izinin yin yakin. Yake cewa saboda ɗan abin da ake samu a cikin yakin nan na cin hanci da rashawa su manyan ba za su so su ga cewar yakin nan ya kare ba. Ta wace fuska kake kallon wannan zargi na wannan soja?
wannan zargin ni a matsayina na soja yana ban haushi kuma wallahi tallahi da in ne suka yi wannan magana ko ƙar sauraron ka ne ba zan yi ba ko amma irin abubuwan da zaka ci ko kuma irin abubuwan da zaka gani idan ka duba ka ga yadda ake kasafin kudin soja ko yadda ka ga ake wasu project wanda yake ba su kai alaka da cewa ya soja zai ƙara karimin aiki ba kuma ga kasa tana cikin abin da kika ce ah to akwai fa wanda yake shan romo a wannan abin da ba zan faɗi suna ba ina ji shekara biyu ko shekara uku akwai wani babban senator na ji shi ko mutane suka san ji shi ba so ɗaya ba so biyu ba yana cewa yana aji yana kururuwa cewa ya je jisa kusurcin Najeriya ya samu su ba su da bindiga this is around 2013 2014 wannan magana a lokacin nan a gaskiya a kusurcin da ba su da bindiga kamar yadda ake ce ma soja ɗan sanda shi ma soja ɗan bindiga ne wato ainihin idan soja da zai a ƙasar da bai da sanda a lokacin sojan sarau ya aika ga ba soja bane bindiga is the most basic thing that soja bai da shi wallahi idan kana shi musu fuska rabbila yana jina take lafi na kana magana ne kana burge ni inda kana magana cewa soja ba su da kaza ba su da kaza ba su da kaza irin ce muku da shi soke amma in na je na duba budget din da kuke fara muku na approve take idan ku inda kuka sa kuɗin to ku yi magana sai bindigan nan ba kwanan da mutu labarin da ake magana wajen ruwa akai magana university kuma nan kuma mun ji Adam Osumole ya tashi yana cewa ya za a ce kasa da ke ai duka yaki kayan aiki da ishe ta ba a je a ce wai ana yin university kuma university ne kuma ga jaddan da ake yin su kowa wani shekaru sai ta je university a garin su da kudin sojan fa so abin da nake faɗa shine kudin da kake ganin gunjari a biliyon a ce ayo da kanshi na number 2 ko shine number 1 karshen ka kudin ba wurin ba wani abin yake tafiya ba kuma yankan yankan yana farawa tun daga lokacin haɗa kasafin kudin ne inda akwai minista mai kwari inda akwai shugaban kasa da zai duba ba zai yi approve waɗannan abubuwan ba ko amma da kasai minista baya da fawa shugaban kasa baya da lokacin da zai duba dukkan gode so ina kaci a cikin rubutun tsakanin shi da majalisa ko daga nan in yayin shi nashi shine fa ya kamata ya je Batavio ya ce an ce za a gina dakunan sojoji guda 50 ina kuke a kasa to tun da ya riga ya karbi lada mai zai faru kai ba ma lada ba ni nayi spokesman na Nigerian Air Force hatta duk da cewa kan majalisar nan za su je sai service sun kare kuɗi kun ba su sai sun biya muku hotel sai sun ba su jirgi kuma duk waɗannan za su ja a National Assembly to shi san shi muka at the end of this abun nan akwai corruption akwai corruption a National Assembly
me ya shin ko mun kai ka da ku yarkan tunanci a harkar tsaro a Najeriya
to ko da akwai ne harkar cin hanci a harkar tsaron Najeriya wannan maganar cin hanci ya taso daga bangaren su fara hula ba bangaren sojojin ba kaga da cikin dalilin da yasa dazu na magana cewa babban aiki ko kuma makasudin kafa gwamnati shine tabbatar da tsaro da kuma walwalar al'umma to yanzu shi kamar da group kafi yake magana shugaban kasa bai da lokacin da zai iya mai da hankali akan bangaren tsaro kaga a shi bai dauki aikin sa ya kuma da aikin da muhimmanci ba kuma babu dalilin da zai sa a ce makasudin kafa gwamnatin nan shine tabbatar da tsaro da walwalar al'umma amma kuma a jajirce sai a ce sai an bar wa minista wannan aikin yayi ni ina tsammani tun daga nan ne wurin da shi shugaban kasa da ba bangaren tsaron muhimmanci ba aka samu maganar cin hanci da rashawa ta shigo domin duk abin da hukumomin sojojin nan za su yi procure daga waje na makaman su na abin da suke bukata ba sojojin ne kai tsaye suke sayo su ba maganar makamai da kayan al'amura na soja musamman wanda suke na tabbatar da abin da gudanar da yaki al'amari ne na gwamnati ce take sa hannu da wata gwamnati ta wata kasa a samar da irin wannan shi kuma gidansa ba shi ne kadai wanda za a ce ake zargi sun yi bude su mika kuma ko su ce wani ta sun yi sa nasa a ciki an je an aiwatar da abin da ake so a aiwatar ba duk abin da za a yi in dai na bude ne to karkashin minista ne yake ministan tsaro ne wannan ministan tsaro tare da ofishin shugaban kasa duk abin da za a siya na makamai in ba an ce in ba a ce ba to su ne yan sukun farko da za a fara su kuma ba su rundunonin sojan ba kuma kamar yadda kai magana akan wancan sojan da yake da yake cewa an hana su
tun da haka ne kuma ga lokacin da ake tuhuman kwanar samba da sojojin nan an gurfanar da manyan sojoji a gaban kotuna wasu an samu biliyoyin kuɗi a hannunsu an kwashe da gidaje da kaddarorin da sauransu kuma kana cewa ba tsakanin gwamnati da gwamnati ake wannan abuwa ne
alhamdulillah har wannan kudaden ba zai yi ya zama to magana kudaden makamai bane kade mutane da suke magana kudin makamai
sai kudaden na akwai kudaden da aka ware domin sauko sojojin haya lokacin mulkin Goodluck to shi ma wannan babban jami'in da yayi baka ta kana kan wannan kudaden shi ma naga an gurfa da shugaban kotai kuma wannan operation
ai haka dai wannan ani ai ba za ka kauta cewa wai ba ta hancin garuwa ba abinda nake gaya ma shi ne kofar ta bude ne ai na faɗa kofar ta bude ne sakamakon su farar hulan da ke gudanar da ko suke da hannu ko ruwa da take wurin gudanar da harkokin tsaro amma duk abin da za a yi indai na makami ne to babu yanda za a daura wannan laifi akan su jami'an sojojin
kuma dalla to bari mu tsaya nan sai mun dawo rana a wato mu ji shin me yasa sauran sassan Najeriya suke kamar basu kula ba ko kuma babu ruwan su da masifar da mutanen arewacin Najeriya suke fuskanta a hannun yan ta'adda din nan ne kuma meye gaskiyar ainihin abin da yasa shugabannin hukumar binciken leken asirai da kuma na DSS wato na NIA da na DSS wanda dukkan su yan arewa ne suka bar aiki bari suka yi ko sallama su aka yi yanzu kan za mu tsaya sai kuma mun dawo rana a cikin Allah ya kai mu muna godiya ga group captain Sadiq Garba Shehu mai ritaya da kuma Major Yahaya Shinku shi ma mai ritaya sannan da shi wakilin namu Hassan Maina kai na da ya hada mana wannan muhawara da suka yi ni ne Ali Mustafa Sokoto a Washington huta lafiya